إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركة مدسة دواء ونرانا تا أشرن دا هدو جوة رمضان أولا شكاة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا دري هدو دا ثلاثين دا ترى wadda ta yi daidai da ranar 9 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya. Yau za mu tashi majalisi na 24 insha Allah a cikin majalisar tafsir da muke yi na tafsirin Alkur'ani a watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara ma wannan gari albarka da arziki da tsari da kariya da sauran garuruwan musulmi. Za mu amsa tambayoyin da aka rubuto. Na farko, wannan ya ce malam Allah ya saka da alkhairi dan tsananin soyayya ga iyaye, shin ya halatta mutum ya yi aikin ibada har da nafarillah kamar sallah? Ya ce Allah ya bada ladan ga iyayensa. 2018 aka na ce 16 na ce to 18 mutum ya yi aikin ibada wai har na farilla, ya ce Allah ya bada ladan ga iyayensa saboda tsananin soyayya ga iyaye. Wannan malamai sun yi tsokaci ga wannan cewa wannan baya daga cikin al'adar magabata. Wanda ya yi nassi akan wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa dinsa, ya ce baya daga cikin al'adar magabata su karatun Alkur'ani su ce Allah ya isar da ladan ga iyayensu, ko Allah ya isar da ladan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko Allah ya isar da ladan ga shehunansu da sauransu. Yace wannan baya cikin al'adar magabata, kuma dukkan alkhairi a cikin yin abin da suka yi dan sun fi mu kwadayin da'a, sun fi mu san Allah, sun fi mu nagarta. Saboda haka da wannan abin nagarta ne da da'a ne da sun yi, tunda basu ba mutum kada yayi. Akwai hadisi da ake ruwaitowa wanda Imam Muslim ya ambace shi a cikin muqaddimah sahih Muslim, cewa yana daga cikin nagartar da tafi komai nagarta ga iyayenka, kai musu sallah yayin da kai sallah, kai musu azumi yayin da kai azumi. Sai ce da aka gaya masa isnadi, yace wannan isnadin tsakaninsa da wanda aka rawaito hadisin da shi ai tafiya ce wanda raquma har sai su mutu basu kai ba. Wato isnadin bai inganta ba gabaki daya. Yace sai dai babu sabani akan sadaka, wato ya nuna cewa kai ma iyayenka sadaka, wannan babu sabani, ladan zai kai gare su. Amma kai musu sallah tare da sallar da kai, kuma shi wannan ma cewa yi kai musu sallah ba wai ka ba su ladan ba. Wato in kai sallah sai ka ce kuma to nayi niyyar yin wannan nafilar ga iyayena, to wannan bi inganta ba. Shi yasa hadisin yana nan a cikin muqaddimah sahih Muslim da maganar Ibn al-Mubarak akan ta. Saboda haka baya daga cikin shi kai sallah ma kace kai sallah da niyyar wannan sallar ga iyayenka, to wannan mas'ala ce daban. Amma kai sallah kace ladan sallar Allah ya ka ba ma iyayenka, to ita kuma wannan mas'ala ce daban. Mas'ala ta farko ita da akwai daga cikin malamai da suka tafi ga wannan Imam Ahmad, yace zaka iya sallar nafila ita ba sallar farilla ba. Sallar farilla wani ba zai masa wani sallah ba, ba a wakilci akan ta. Zaka iya nafila kace Allah ya ba kace kai da niyyar iyayen, kamar yadda ake yin ibadar aikin haji. Amma wannan sabanin abinda mafiya yawan malamai suka tafi akan sa ne, na kan cewa wani baya sallah ga wani, wani baya azumi ga wani. To amma ita matsalar da ya tambaya kai sallah kace Allah ya bada ladan, to wannan shine yake da wato shine wanda yake bashi da asali. Saboda na farko dai tukuna, in kai sallah ka tabbatar kana da ladan? in kai sallah ka tabbatar kana ka samu ladan kuma in ka samu ladan ka da ikon kai tasarrufi akan sa lada kamar kudi ne lada kamar kudi ne Allah ne kawai ya ga dama ya baka kuma kai yace ya bama shi yasa idan kai aiki nagari a bisa shiryarwar wani da yayi maka Allah ya ce shi wanda ya shiryar da kai za a bashi ladanka za a bashi ladan kamar yanda kai ba daga ciki za a ciro a baka kamasho ba a'a shi Allah daga wajensa tunda shi lada falala ne kyauta ne daga Allah to abinda baka da iko a kansa ta ya zaka cika ba mu wani wannan ya ɗaya daga cikin abinda a malamin mu Allah ya haska kabarin sa Sheikh Mahmud Walzidan malamin malikiya a Mauritania mun zauna da shi a Madina a risala da yayi akan mas'alar a dauki mutun haya kan yayi karatun alqur'ani a bashi lada ai jinga da shi to shine yayi tatabbuki ga wannan mas'alar cewa ita kanta mas'alar lada ai shi karatun alqur'ani ibada ne ibada kuma dole sai an yi ikhlasi saboda ka tsaya za a yi kace za ka yi jinga da shi sannan kuma in ladan karatun alqur'ani ne baka da mallakar sa domin ba kamar kudi bane da kake da mallakar sa a hannunka saboda haka zaka yi tasarrufi da shi kai kyauta amma ladan aiki da aka baka baka da ikon mallakar sa ranar lahira da Allah ya ce zai biya mutane cutar da kai musu da lada shine zai biya ba kai ne tun anan duniya ba zaka yi amma anan duniya an ce zaka iya ma wanda ka san ba zaka iya neman zobe wasu yafe wasu ba akan abin da yayi ka rinka yi masa sadaka ka rinka yi masa istighfari ka rinka roƙa ka rinka yi masa addu'a la'alla wannan abinda Allah abinda zai kai ya zuwa gare shi ya zamanto ya yafe ya zamanto kafara ga haƙƙin sa da ka shiga ranar alkiyama lokacin da kake buƙatar kyakkyawar aiki ko da ƙwayar zarra ce ba za a dauko a biya shi ba wannan Allah ne zai yi ba kai ne za ka yi ba anan saboda haka wannan dai akwai fuskoki da dama da suka nuna kan cewa ba a yin haka hatta shi ma kai sallah ka ce kai niyyar sallah ga iyayenka mafi ingancin magana shine ba a yi shine mazhabar Malik haji ana yi duk da shi haji da umra tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar an nuna masa an tambaye shi ya ce ana yi saboda haka haji za a iya yi duk da saboda to shi kuma haji saboda ba wai aiki ne na jiki tsagoran sa ba akwai aikin kudi a cikin sa tunda akwai nafaka sau kudin da mutum zai batar wajen tafiya da cin abinci da sauransu to saboda haka ya zamanto akwai bangaren abin da yake karban niyaba da yake karban wato wakilci shine aikin dukiya akwai bangaren kuma da yake baya karban wakilci shine aikin jiki to ba za a yi kiyasin haji akan sauran ayyuka ba sai a tsaya akan inda nassi yazo kamar yadda Ibn al-Mubarak yace babu sabani akan sadaka saboda ka iyayenka sai kai musu sadaka suna da rai kai musu bayan mutuwar su ma kai musu sadaka wadda take a yankakkiya kai musu sadaka wadda take aljariya mai gudana shin ya halatta mutum yayi ibada wanda bai san hukuncin ta ba sai dai kawai domin ya ga malamai suna yi a'a mutum bai halatta yayi abu ba tare da ilimi ba wannan taqlidi ne taqlidi shine kaga mutum yana yi kai abin da yake ba tare da ka san madogarar sa ba sai kai tambaya ka tambaye su me yasa suke wannan abu idan sun gaya maka kaga kan cewa akwai madogara sai kai domin wani ba lallai ya zamanto cewa abin da yake gani madogara bane ya zamanto madogara ne bisa tabbas saboda haka ba a taqlidi wato ba a makauniyar biyayya dole ka yi tambaya ka gina abu akan ilimi shine mai ahlari yake cewa bai halatta mutum ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah a kansa sannan yace akaramakallahu don Allah ina neman fatawa ni ne na taso daga Lagos a jirgin sama wajen karfe 6 da rabi kuma karfe 7 ake shan ruwa a Lagos a wajen karfe 6 da rabi kuma karfe 7 ake shan ruwa a Lagos amma da karfe 7 ta yi a cikin jirgi bayan mun tashi muna ganin sauran hasken rana gashi a Kano da zamu zo kafin 7 ake shan ruwa sai waɗansu daga cikin mu suka fara shan ruwa alhali muna ganin sauran hasken rana menene hukuncin azumin su a wannan sun yi kuskure domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabati ash-shams faqad aftara as-sa'im, idan dabe ya fuskanto daga gabas wuni kuma ya juya baya daga yamma kuma rana ta fadi, mai azumi ya sha ruwa, to su kaga rana bata fadi ba a haƙin su. Ba za su ce ai mutanen ƙasa ranar su ta fadi ba, a ƙasa kuke kuna sararin samaniya, saboda haka sai rana ta fadi sannan za ku karya azumi, da haka kuskure suke yi. Sai dai tunda akwai shubha la Allah, idan fatawa ake musu babu ramuwa, tunda kuma in ko ba fatawa ake musu ba bisa kuskure ne suke yi a bisa asalin hadisin Abi Huraira na cewa wanda ya karya azuminsa bisa kuskure ko mantuwa ya cika azuminsa, Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi, sai a ce azuminsu yayi. Amma bisa asalin Malik za su rama wannan azumi na wannan rana da suka yi, duk da yake ba ganganci suka yi ba, babu kafara a kansu. Shi kuma wanda ya tsaya ya saurara bai sha ruwan ba, yayi daidai, dan koyaushe mutum zai hukuncin inda yake ne, a inda kake wannan hukuncin zaka dauka, shine ake ka'idar istishab. Sannan me hukuncin sallar farilla a cikin jirgi ko abun hawa? Sallar farilla a cikin jirgi ko abun hawa, idan mutum yana jin tsoron lokaci zai fita, to dole ce, saboda Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kiyaye alfarman lokaci shine aula bisa yin sallah da cikakkun sharuɗanta da cika dukkan rukunnanta. Idan saboda samun alfarmar lokaci zai sa mutum yayi sallah ba tare da ya cika waɗansu rukunai ba, sai ya bar rukunan. Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana, idan kuna cikin halin tsoro to ku yi sallar kuna tafe ko kuna kan abun hawa, kuna tafi a ƙasa kuna tafiya amma kuna sallah, to kaga duk rukunan sun zube, sharuɗan duk sun zube. Ina sharuɗin wa qumu lillahi qanitin, ku tsaya kuna kunuti kyam a cikin sallah. Aka ce kuna tafiya, kana tafiya fa a ƙafa ba wai akan abun hawa ba, aka ce ku yi sallar a haka. Saboda me? Saboda alfarman lokaci. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, shi yasa kamar yadda muka karanta kafin Ramadan din a cikin sahihul Bukhari cewa wanda ya rasa ruwa ya rasa kasar da zai taimama yayi sallah haka, ba tsarki ba alwala ba wanka ba komai yayi sallah haka, saboda kiyaye alfarman lokaci. Saboda haka duk da yake mutum ba zai samu ya sujada ba a cikin jirgi, shi ma kuma ba lalle bane, a wani hali ne kamar in lokacin za a sauka ko za a tashi ko ana cikin girgiza an ce kowa ya daura damara, to a lokacin ba za su barka ka tashi ba. Amma ana tafiya salin alin, zaka iya samun waje da zaka iya sallah da ruku'u da sujada cikakka a cikin jirgin sama, ko da ɗan ƙananan jiragen nan ne zaka iya samu. Sai dai wani lokaci dole sai mutum ya duba, idan ka shiga jirgi irin na waɗansu ƙasashe wanda da ka tashi zaka yi sallah, sai a ce watakila bam zaka samu su, sun dai saboda yanda musulmi suka zama. To irin wannan saboda tsoron wato abinda zai cuci mutum a rayuwarsa, to sai mutum yayi sallar a zaune. Kana zaune akan kujerarka kai ima'i, asali ba a sallar farilla da ima'i, ba a sallar farilla da ima'i, sallar nafila ake da ima'i. To amma idan ya zamanto dan a tsare alfarman lokaci, sai a haka mutum zai yi sallar, sai yayi sallar a haka. Saboda haka a cikin irin wannan hali sai mutum ya jinkirta sallar azhar da sallar la'asar har sai rana ta kusan faduwa. Idan ya tabbatar cewar ba zai sami yin sallah ba, sai a irin wannan halin to sai ya sallah a haka. Haka zalika ya jinkirta sallar magriba da isha har zuwa gab da hudowar alfijir, ya jinkirta sallar asuba har da gab da hudowar rana. Idan ya san ba zai sami yin sallah a haka din ba, to sai yayi sallah idan ba zai iya samun sallah cikakkiya ba, sai ya sallah a inda ya sawwaka. Wannan ɗaya daga cikin fatawoyi ne taban akan mas'alar, kamar yadda muka gani kauli wajen guda hudu ne a dukkanin su a mazhabar Malik. Akwai wanda suka ce a kawai ka jinkirta in ka sauka sai ka rama sallolin, ko wanda kuma suka ce kayi sallar a haka amma in ka sauka ka rama, waɗansu kuma suka ce sallar ma ta faɗi gaba ɗaya, saboda in babu sharadi babu rukuni sallar gaba ɗaya ta faɗi, wanda shine kaulin mutanen Madina, shine mafi rauni a cikin kauluka. Na'am. ai wani murnin jayar mutun kai sallar a haka mazhabar Bukhari kai sallar haka ita tafi dace ita tafi dacewa da asalin shari'a ita fi da ita ce tafi dacewa da zahirin alqur'ani idan sallah ta same ka a cikin jirgi kai ta idan zaka iya yin ta da sharuɗanta cikakku a duk lokacin da ka so shine ma'ana zaka iya fuskantar kibla kuma fuskantar kibla a cikin jirgin sama zai yiwu tunda yanzu kusan duk jiragen sama zaka ga suna sa maka compass suna sa maka yadda jirgin yake tafiya wanda a cikin yadda jirgin yake tafiya yana nuna maka inda kake kuma ya nuna maka taswirar duniya in kaga taswirar duniya zaka iya gane jihar Ka'aba saboda haka sai ka kalli jihar Ka'aba a wajen da zaka samu a irin inda ake shiga din nan ko daga kusa da inda ake shiga ban daki sai ka je ka shimfida abun sallar ka ko bargon su suna da bargo da suke rabawa sai ka shimfida sai kai sallar ka idan wannan zai yiwu idan ko ba zai yiwu ba to wannan sai ka bari sai gab da lokacin sallah zai fita to a lokacin nan sai kai sallar yanda ya sawwaka in ba zai yiwu ka tsaya kai ruku'u da sujada ba to kana zaune sai kai sujada da ruku'un ka in ba zai yiwu ba su baka dama ka shiga ban daki kai alwala sai kai sallar ka haka ba alwala tunda ba wajen taimama ba za ka debi kasa ba ko dutse a ce za ka shiga jirgin sama da shi sai a ce kana nufin ka hambuda ma pilot kasa ne domin ka sace jirgin ko ka fasa masa kai ka sace jirgin ina za ka shiga jirgi da kasa ko da dutse saboda haka za ka tafi sai kai sallar haka ba alwala ba taimama wannan shine abun fatawa wallahu ta'ala a'lam ana yi wani lokaci suna hana tashi idan ka zo lokacin da kafin a kyale mutum ya shiga an ce ba wanda zai tashi kuma lokacin sallah zai fita sai kai sallar a haka kudi ne na hubusi sakamakon an aiwatar da wasu daga cikin wasiyar an gina masallaci da yin rijiyoyi sakamakon haka kudin sun yi saura ana son a gina Islamia school classroom kudin sun shekara a ajiya za a fitar musu da zakka sannan an ajiye su ne a savings account a banki kudin sun karu ya za a yi da kudin da suka karu to na farko kudin hubusi dole a duba sharadin mai hubusi me yace a yi da kudin idan cewa yi a gina masallaci da rijiyoyi da su aka gina masallaci aka gina rijiyoyi aka samu ragowa to sai a gina wani masallacin ba za a gina masallacin makarantar islamiyya ba tunda sharadin mai wakafi kaman nassi ne ba a canza shi ba a yi masa tawili ba a shafe shi ba a yi masa nass kamar yadda nassi yake haka suka ce nassul waqifi ka shartul waqifi kan nass sharadin mai wakafi kaman nassi ne saboda haka idan dai sharadin sa haka yake bai halatta a je a gina makarantar islamiyya da wannan kudi ba sai dai a je a gina wani masallacin ko a haka wata rijiyar kamar yadda yace a cikin sharadin sa sannan idan kuma kudin sun shekara za a fitar musu da zakka ba za a fitar musu da zakka ba don kudin Allah ne kudin zakka shi kudin Allah ba a fitar musu da zakka dukiyar baitul mal ba a fitar mata da zakka haka zalika kudin wakafi ba a fitar masa da zakka sai ga manto an samu tasalsuli kenan dan dama kudin na Allah ne kuma zakkan ma kudin Allah za a fitar to an rinka fitarwa kenan abin sai ya tafi shi ma wancan an ajiye wannan zakkar in tun shekara ita ma sai a ce a fitar mata zakka tunda dai duk kudin ne ba a yi sannan cewar an aje kudin a banki a savings account din ya danganta idan na bankin musulunci ne wannan karin kudin da ya faru da ya samu sai a hada shi tare da uwar kudin idan kuma ba bankin musulunci bane sun sanya shi a bankin da yake mai interest to sun saba ma Allah sai su tuba domin sun je sun kai ga kudin Allah kan ai mu'amalar riba da shi saboda haka su nemi yafiyar Allah akan abin da suka yi wannan karin da aka samu kuma sai su bayar da shi sadaka su bayar da shi ga mabukata ba sadaka bace wato ma'ana su kubutar daga kudin su yi tahallusi daga gare shi wannan tambaya ce ta Facebook da aka rubuto dan Allah malam wata tambaya ce nake da ita da ta shige min duhu wani malami ne naji yana cewa bai halatta ba ga wani yayi rantsuwa da alqur'ani alhalin naji daga malamai cewa alqur'ani sifa ne daga sifofin Allah to dan Allah menene hakikanin gaskiyar wannan Allah ya kara fahimta rantsuwa da alqur'ani rantsuwa ce ingantatta domin alqur'ani kamar yadda ka faɗa sifa ce ta Allah Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah alqur'ani yana daga cikin kalmomin Allah an nemi tsari da alqur'ani ballantana kuma ai rantsuwa da shi saboda haka rantsuwa yana daga cikin tana daga cikin ibada wanda ya halatta a yi ta da alqur'ani kamar yanda malamai sun fada kamar yanda mai mukhtasar ya fada sigogin da ake rantsuwa da su di ya kawo su eh kace na rantsa da alqur'ani amma ya abinda ake yi na rantsar da mutum a sa hannunsa akan alqur'ani shi ma wannan fuqaha sun ambatar da shi yana daga cikin wato gallazar rantsuwa tsorar da mutane yayin da za su yi rantsuwa a ce su yi rantsuwa da alqur'ani sai a sa mutum ya je wankan janaba sannan ya zo kuma qur'anin ma irin na kundin nan za a dauko irin tsohon wanda ake daukan sa a faifai a lokacin nan iyayenmu suna ba mu labari daga layi idan za a je a yi rantsuwa inda kotun alkali yake na nan kofar kudu haka za a dauko alqur'anin nan wanda zai rantsuwa an tawo da shi zuwa masallacin juma'a akwai bandaki ya shiga ya wanka sannan a bude shi a zauna sannan malamin alkali ya gaya masa ya biya masa kace na rantsa da la ilaha illallah gaban sai fadi saboda in mutun ƙarya yake yi sai ya ji tsoro asali wannan ruhi ne aka samo daga fadin Allah a cikin alqur'ani tahbisunahuma min ba'di ssalati fayuqsimani billah ku tsare su bayan sallah shine lokacin da ake girmama al'amal ake girmama shi bayan sallar al'asar to shine anan ne aka dauki wannan an imam malik yace idan za a rantsar da mutum a madina aje inda rawda take inda minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam a rantsar da shi anan wato duk abinda mutane suke ganin tsarkin sa da girman sa abinda zai sanya musu tsoro saboda ita rantsuwa ana tabbatar da haƙi da ita ko a kore saboda haka babu laifi shine sai mutum ya dora hannunsa a gaya masa rantsuwar kuma yayi ratiye gafaka o lokacin da zai rantsuwar ya ratiye gafaka ya rike ta ya rantsuwar eh to wannan duk uslubi ne almuhim dai abin da yake zai nuna kan cewar mutum ya rantsa da Allah da littafin sa da zancen sa ai duk eh mana wai mutum tunda an ce kalimatul lahi tamar mutum zai iya rantsewa da wata daga cikin surori kamar mutum ya rantse da yasin duk kalmar Allah wato kalmar Allah ana rantsewa da sunan Allah da sifar Allah zaka rantse da ilimin Allah zaka rantse da kalmar Allah zaka rantse da kudrar Allah zaka rantse da iradar Allah dukkan sifa wadda take sifa ce ta zati zaka yi rantsuwa da ita zaka rantse da qayyumiyar Allah da rayuwar Allah da jin Allah da ganin Allah da zancen Allah da alqur'ani da sura zaka rantse da fatiha da ke cikin alqur'ani dan Allah ne zancen Allah ne sifa ce ta Allah kwarankwatsa halittar Allah ce baiwar Allah ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi kwarankwatsa tana tasbihi ga Allah saboda haka baiwar Allah ce ba za a rantse da baiwar Allah ba ita ma tasbihi take kamar ka magana da daktar yayi cewa dukkan yaro da ya mutu bai balaga ba zai shiga aljanna to ya matsayin hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata inkarin haka da ta fada yayin da wani yaro ya mutu a Madina ban da shakka akan magana daktar ina so in fahimci hadisin ne inda idan ya inganta Allah ya kara imani da lafiya. Eh hadisin ya inganta. Ibn Hajar yayi doguwar magana akan jami'i tsakanin wannan da maganar Aisha. Aisha radiyallahu anha da ta fada tace hani'an lahul janna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwabe ta. Yace saboda ta yi yanki akan hukunci ga Allah. Wanda Allah ne zai Allah wanda hukunci wannan na Allah ne. Abin da ya mata kenan gaggawar da ta yi wannan magana ba ta yi magana ba tare da ilimi ba. Amma ba wai wannan ya warware abinda sauran hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da shi ba na cewar wato yaran musulmi yan aljanna ne atfalul muslimina fil janna a daren Isra'i Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Annabi Ibrahim yana zaune a gefen Baitul Ma'mur da yara a gaban sa aka ce masa waɗannan su ne yaran musulmi da suka mutu kafin su kai balaga saboda haka wannan haka ne ƴaƴan musulmi suna cikin aljanna kuma bar abinda ma aka rinjayar shine hatta na mushrikai. Ibn Hajar yayi dogon bayani akan wannan a cikin Fathul Bari, lokaci ya riga ya kure mana gaskiya mun ja lokaci, saboda haka zamu tsaya anan daga tambayoyi din.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شفيا.
نعم. الله يجزيك واذكر في الكتاب إبراهيم ka ambaci Ibrahim fil kitabi a cikin tilawar littafi wato a cikin alqur'ani wato ka ambace shi a tilawance innahu kana siddiqa hakika shi Ibrahim ya kasance mai isa matuka wajen gaskiya wajen mai isa matuka wajen gaskatawa da ayoyin Allah da littafin Allah da manzannin Allah nabiya kuma ya kasance annabi wato wanda Allah ya zabe shi ya bashi wannan matsayi na annabci إذ قال لأبيه يا أبتي كأنبت يا إمدي ما مهيفنسا يا أبتي يا أبانا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ميسا ككي بو تاما أبند بايا جي بايا غني ولا يغني عنك شيئا كما بايا ودا تردكي كومي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبانا حقيقة وانا أبن إلمي يا زومن وان دكي بي زومكبا fattabi'ni dan haka kabini ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ya abati la ta'budi shaytan ya abana kada ka bauta ma shaydan inna shaytana kana lirrahmani asiya lalle shi shaydan ya kasance mai isa ya kasance mai tsananin sabo ne ga ubangi ga Allah arrahman ya abati ya abana inni akhafu an yamassaka adhabun minar rahman fatakuna lishaytani waliya ni ina jin tsoro azaba ta shafe ka daga Allah arrahman sai ka kasance majibunci makusanci ga shaytan qala aradibun anta an alihati sai yace kai ya aradibun anta an alihati ya ibrahim sai yace shi mahaifin annabi ibrahim yanzu kai kana kyamar iyayen gijina ne ya kai ibrahim la in lam tantahi in baka hanu ba wato daga wannan magana taka ta zo in bauta ma wani ba iyayen gijin da nake bauta ma ba la arjumannaka to ni ko zan jefe ka wahjurni maliya kuma kai nesa da ni tafiya nesa wato nisa wanda yake manisanci a zamani da wuri qala salamun alayka annabi ibrahim sai yace aminci ya tabbata a gare ka sa astaghfiru laka rabbi to ni kuma in Allah yadda zan nema maka gafarar ubangijina innahu kana bi hafiya lalle shi ubangijina ya kasance mai tsana mai yawan nagarta mai girman nagarta ne a gare ni na san inna ne ma zai bani wa a'tazilukum kuma zan kaurace muku zan bar ku wa ad'u rabbi wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah zan kaurace muku kuma zan kaurace ma abinda kuke bauta ma ba Allah ba wa ad'u rabbi ni kuma zan tsaya akan bautar ubangiji na asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ina kauna cewar ba zan zamanto tadabbe ba daga addu'a ta ga ubangiji na to wannan ita ce kissa ta uku daga cikin kissoshi masu ban mamaki da suke tabbatar da annabci wanda aya ne ga annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim sananne ne ga larabawa dan jikokin sa ne tunda su larabawan quraish dukkanin quraish nasabarsu tana tikewa ya zuwa ga Qusay ne Qusay ibn Kilab shi ko Qusay ya tabbata zuwa ga Adnan ne dan Adna jikan Adnan ne to kuma Adnan yana daga cikin jikokin annabi Isma'il annabi Isma'il kuma shine da na farko na annabi Ibrahim saboda haka sun san shi kuma ga dakin Allah nan shaida ne shine ya gina shi shine ya fara shine ya gina Ka'aba tare da dan sa Isma'il saboda haka sananne ne a wajen su to Allah madaukakin sarki sai yace ka karanta musu kissar sa a cikin alqur'ani wato alqur'anin da kazo da shi yana ba su labari amma a uslubi irin nasa shine a uslubin littafin ibada wanda za a rinka karanta shi ana samun wato bautar Allah da wannan ana samun haske na wato zuci da karanta littafin Allah ba kamar littafin tatsuniya ba wato ba kissa ce irin ta tatsuniya ba kissa ce ta littafin wahayi shine ma'anar wadhkur fil kitabi kamar yadda muka ambata ada it qala li abihi ya abati anan kunga Allah sai ya ambaci yadda annabi Ibrahim ya rinka zance da mahaifinsa wanda zai nuna mana aya akan wanda yake yaro yayin da zai fuskanci mahaifinsa da yin nasiha ko wanda yake mai karancin shekaru yayin da zai fuskanci wanda ya fi shi girman shekaru to kaga sai yayi amfani da kalmar mulaqafa ya abati haka ya maimaita ta hassau hudu domin nuna tausayawa da damuwa da kauna da girmamawa kamar yadda shi kuma Luqman shi kuma ya rinka maimaita ta ya bunayya hassau uku a cikin kissa amma annabi Nuhu da ya zo wajen ɗansa yace ya bunayyar kam ma'ana bai sake maimaita ta ba domin lokacin yanke hanzari ne ya kafirta yana zuwa ya yanke masa hanzari amma da ike Luqman yana so ya shiryar da ɗansa sai ya ta maimaitawa saboda sake maimaita kiran ya abba na yana nuna wato mutum zuciyar wato ta tsinke tausayi ya zo mata da kuma mutum ya fuskanci abin da zuciya kun san karba da rashin karba ba a ji yake ba a zuciya yake saboda haka abinda zai shirya zuciya ga karba shi ake bi to wannan haka wannan uslubin Allah ya koyar da mu haka annabi Ibrahim yayi ya rinka maimaita ya abati inda ya faɗa sau daya ya ta faɗan abubuwan da wannan ma yayi amma sai Allah ya ambata mana ga yadda yayi don mu fahimci wannan hikima kuma kun ga yadda yayi tadarruji farko tukuna sai ya soma nuna masa kan cewar abinda yake bauta abinda yake tsammanin zai samu ba zai samu ba to sannan ya tafi da shi maimakon ya zo ya fuskance shi da cewa shedan yake bauta ma bai so magaya masa haka ba sai a karshe tukuna bayan yayin masa wa'azi ya fara da wa'azi bayan yayin masa wa'azi to sannan sai ya zo masa da cewa ya zaka bauta ma shedan inda shi ya fara gaya masa daga farko yana jin wannan to sai ya fusata sai duk abin da zai faɗa ba zai karba ba to shi yasa wajen uslubin da'awa tadarruji yake da kyau ka fara da abin da yake mutum zai yi saukin karba kafin ka kai abin da zai yi wahalar ya karba sannan kuma mu duba yanda annabi Ibrahim ya faɗi halin da yake ciki yace me zaka ce bauta ma abin da baya ji baya gani ma'ana shi ya sani wannan gunki ne shi ya sassaka shi baya ji baya gani kamar yanda annabi Ibrahim ya yi musu din da yaje ya karkashe su yaje ya ruguza su yace bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun suka gane cewar ya yanke musa to sai ya fara tun kafin ma a kai ga wannan annabi Ibrahim ya so magaya ma ubansa wannan magana kuma ku sani fa annabi Ibrahim ya zo cikin al'umma wanda ba a san tauhidi ba an manta da tauhid ba wanda ya san tauhidi a cikin al'umomin da ke kewaye da bayan ƙasa a lokacin. Shi yasa ake ce masa wato Al-Hanif, ya karkata daga dukkan duniya, ya bar abin da suke akai, ya bi hanyar tauhidi, saboda ba a san tauhidi ba a lokacin da ya bayyana. Sannan ya ce to da ya faɗi wannan sifar, la'alla wannan zai sanya shi ya yi la'akari ya farga. To sannan sai ya tafi ya zuwa ga abin da zai wajabta masa ya bi shi, shine ilimi. Kuma da ya tashi zai bai ce masa, ya babana, ni malami ne, kai fa jahili ne. Saboda haka jahili dole ya bi malami, bai gaya masa haka ba. Sai ya ce akwai wani abu na ilimi da ya zo min wanda kai bai zo maka ba. Kaga ya tabbatar da cewa shi ma malami ne, babansa shi ma malami ne, amma malantarsa bata kai abin da shi ya samu na ilimi ba, wanda yake ƙari akan nasa, wanda in ya san kimar ilimi to ya kamata ya rusuna masa, ya saurara, ya ji abin da yake na ilimi ya zo da shi. Wato wannan shine wanda ake cewa wato al-muthbit muqaddamun ala an-nafi, mai tabbatar da abu yana da ƙarin ilimi shi ake kaddamarwa akan wanda yake korewa. Yanzu kamar baitukan da ake danganawa ne ya zuwa ga Sayyidina Ali, cewa za'amal munajjimu wa tabibu kilahuma Allah la tuhsharu al-ajsadu qultu ilaykuma in kana qawlukuma, menene yake cewa, in sahha qawlukuma falastu bi khasiri aw sahha qawli fal khasaru alaykuma. Malaman taurari da malaman tsubbu sun ce jikunan ƴan adam ba za a tashe su ba ranar alkiyama. Sai ce to ku saurara ku ji, idan maganar ku gaskiya ce to ai ban yi asara ba, in maganar ku gaskiya ce cewa ba za a tashi mutane ba bayan sun mutu, ai ban rasa komai ba, amma idan nawa maganar ta tabbata to kaga hasara tabbas ta ku ci. Kun fahimci hikimar? Shine wani irin fadadin nan yace ma Ahmad Didat, irin wanda suke ƙaryata samuwar Allah, yace ya kai Ahmad Didat, yanzu kai da kake ta kokari, kake ta yaki don ka tabbatar da cewa Allah ɗaya ne, akwai tashin alkiyama, aqidar musulunci ita ce gaskiya, to Ahmad Didat in ka mutu ka je ka tarar kiyaman nan babu ita fa, ya za ka yi? Sai ce wallahi halina yafi bisa wanda yake babu kiyama, in ya mutu ya je tarar akwai kiyama. Me ya rasa idan aka idan ya ballantara ma ba zai yiwu ba, amma a bisa kaddarawa tanazuli ne, cewa ni cewa na yadda da cewa akwai alkiyama, ba kashe kaina ne ba, ba na rasa rayuwa ba ne, na rayu, na ci, na sha, na yi auratayya, na amfani da duk abin da ake samu na duniyan nan, amma kuma na yadda akwai wata rayuwa. Kai kuwa ka ci, ka sha, ka yi taɓargazarka, ka ce babu wata rayuwa, sai muka mutu. Idan ya zamanto cewar babu lahirar, kaga ai ba komai, mai wace asara ne, bin rasa komai ba a duniyar, kuma in an ce babu lahirar to shikenan na samu rabona dai a duniyar. Amma idan muka wayi gari akwai lahira fa, kai ya za kai? Shine yace in sahha qawlukuma falastu bi khasiri, idan maganar ku gaskiya ce ai ban yi ban tabe ba, aw sahha qawli fal khasaru alaykuma, ko kuma magana ta gaskiya ce to hasara ta tabbata a gare ku. To shine wanda yake ya sami ilimi haƙƙinsa a bi shi, dan yana tabbatar da abin da kai kake korewa, domin in ka bi mai ilimi ba za ka yi asara ba, amma in ka kore abin da mai ilimi ya tabbatar, to in abin da ya tabbatar ya tabbata, kai ne tababbe. To shine Annabi Ibrahim yace masa haka, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya, zan shiryar da kai tafarki madaidaici. Kuma wannan ya nuna kan cewar haƙƙin ilimi, wato haƙƙin biyayya, tana tabbata ne da ilimi, ba a bin wani dan cewar shi babba ne ko mahaifi ne ko sarki ne ko jagoran al'u'a ko al'ada ce ko al'adar magabata ce ko sune tsofaffin jama'a, sune tsofaffin unguwa, sune wanda suka san abin da iyaye da kakanni suke akai, wanda ake bi ana bin mai ilimi ne, shine mujibin wannan inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, abin da wani abu na ilimi ya zo min da bai zo maka ba. sannan yace ya abati la ta'budi shaytan to nan sai ya intiqali yace ya kai babana kada ka bauta ma shaytan a cikin wannan akwai ishara ga cewar duk wanda ake bauta ma ba Allah ba shaytan ake bauta ma alam ahadi ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan ai nayi alƙawari akan ku ya ɗan adam kada ku bauta ma shaytan kuma Allah ta'ala yace in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida ba sa bauta ma kowa ba Allah ba face sunan nakin ƴaƴa mata ba kowa suke bauta ma ba illa shaytan kangararre to kuma Allah ya dasa kin shaytan a cikin halittar dan adam dan adam fitrarsa ce baya son shaytan hatta arna suna cewa abin nan aka ce devil in aka ce wani is a devil ka san sharri kenan basu yadda da Allah ba fa basu yadda ma da cewa Allah yayi devil din ba amma in suka faɗi cewa wani ai devil ne to wato iyakacin sharri kenan yana cikin fitra ta dan adam a dukkan yare sunan shaytan abin ki ne kuma surar shaytan kamar sama a barki ce to shine sai annabi Ibrahim yayi amfani da wannan dan isa ga zuciyarsa yace kada ka bauta ma shaytan wato saboda abin da ke cikin asalin fitrar ka na kin shaytan ya sanya ka ka barranta daga abin da kake na bauta domin abin da kake na bautar gumaka ba wani kake bauta ma ba shaytan ne yace sannan ya ƙara ƙarfafa masa abin da zai wajabtar masa kiyayyar shaytan shine inna shaytana kana lirrahmani asiya shi shaytan ya kasance mai tsananin sako ne ga arrahman al-asi sigatul mubalaga ce ta asi wato wanda yake babu goda ko mana irin gurgubi ne gurgubin da'a ga Allah a tare da shi shaytan kenan duk wani abu na da'a komai kankantarta ga Allah babu shi babu wani alkhairi komai kankantar tare da shaytan to wanda yake da ya tashi kuma kun ga yanda yace kana lirrahmani sai ya amfani da arrahman kamar yanda muka ambata wannan surar ta kawo sunan Ar-Rahman an ambaci Ar-Rahman sau 19 a cikin ta dan a tabbatar da wannan sifa ta Allah da wannan suna na Allah wanda bako ne wajen Larabawa ba san shi ba san sunan Ar-Rahman ba dan haka ma suka rinka inkari cewa wani Allah ne daban ake bauta ma ba Allahn da suka sani ba to wanda yake an sifanta shi da Ar-Rahman shine mai yawan rahama rahaman nan wanda ta hade kowa amma kuma shaytan ya zamanto shine mai tsananin kiyayya a gare shi yaya za a yi ka je ka bi shaytan ka hana kanka rahama ka rabu da Ar-Rahman tsakanin Ar-Rahman da ash-shaytan wanne zaka dauka to shine sirrin shine hikimar kawo sunan Ar-Rahman anan wajen sannan ya sake ce masa ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min Ar-Rahman ya kai abana ina jin tsoron azaba ta same ka daga Ar-Rahman Ar-Rahman sifarsa ta ihsani ce yayin da ya zamanto mutum yayi abinda azaba za ta shafe shi daga Ar-Rahman to hakika wato ya kai matuƙa ya kai makuriya wajen wato fandare wajen wato tabewa yayin da ya zamanto har azaba ta zo masa daga wanda yake shi Ar-Rahmanu ne to me zai sa kai wannan shine yayin da ka zamanto waliyi ga shaytan fatakuna lish-shaytani waliya sai ka zamanto waliyi sai ka zamanto wato mai taimako masoyi abun hadawa tare da shaytan wato sai ka zamanto karinin shaytan a cikin wutar jahannama yayin da azaba ta same ka tare da shaytan domin dama shi shaytan abin da yake nan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi yana kiran rundunar sa ne dan su zamanto ƴan wuta tare shi dama abin da yake nema kenan wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li yana neman wanda za su shiga wuta tare ne to shine fatakuna lish-shaytani waliya to kaga da yayi masa wannan wa'azin kaga dai isa matuƙa kenan wajen nasiha da isa matuƙa wajen bayyana gaskiya da isa matuƙa wajen kokarin wato mutum a tsirar da shi kar a bar shi ya halaka shine sifan nasiha da dukkan annabawa suke da shi nufin alkhairi in ba nufin alkhairi ba ba abin da zai sa dauki irin waɗannan matakai to sai shi mahaifin annabi Ibrahim yace aradibun anta an alihati ya Ibrahim shi bai ce masa ya bunayya ba kamar yanda ya ce masa ya abati bai ce ya kai wannan ɗana kana kyamar iyayen gijina ne saboda babu mulaƙafa ya fusata kuma ya nuna kan cewa ba a shirye yake ba ya karɓi maganarsa sai ce kai yanzu Ibrahimu kana kyamar iyayen gijina ne da nake bauta ma to a cikin wannan ya nuna kan cewar wato ba shi da bukatar karban wato ba shi da ya fuskanci tausasawar da Annabi Ibrahim ya masa daga bangaren sa shi kuma da kausasawa maimakon tausasawa shi kuma ya kausasa masa ya kira shi da sunan sa bal sai ma kuma ya bashi tsoro yace la in lam tantahi in baka daina ba la arjumannaka zan jefe ka wato shine zan nisantar da kai gare ni da harshe na wato shine tsinuwa da kuma jifa domin ɗaya daga cikin alamun al'umomi na da yayin da aka yi mutum rajamu shine idan ya zo da laifin da babu kamarsa a cikin al'umma laifin rajamu ana yin sa ne wato uqubar rajamu a al'umomin da suka gabata ana yin ta ne ga wanda ya zo da abin da yafi komai girma wajen laifi a cikin al'umar to Annabi Ibrahim abin da yace zai mahaifin Annabi Ibrahim sai ya bashi tsoro cewa abin da zai masa kenan sannan yace ya kaurace masa to sai Annabi Ibrahim yace salamun alayka aminci ya tabbata a gare ka anan Imam Al-Qurtubi yake cewa to wannan menene yake nufi yana nufin zahirin ta na gaisuwar sallama yayi masa ko kuwa cewar wato abinda Allah ta'ala yace ne wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan wawaye suka yi zance suka yi musu magana sai su ce to mu aminci muke so wato ba za su mayar musu da matsani ba idan sun gaya musu kausar magana wato da Annabi Ibrahim ya ji kausar magana daga wajen ubansa daga wajen mahaifinsa sai bai rama ba sai ce salamun alayka wato tafi cikin aminci a bisa ma'anar farko cewa gaisuwa ce to anan shine matsala ta zo shin menene hukuncin mutum ya gayar da kafiri ya masa sallama akwai hadisi biyu wanda zahirin su kamar sun ci karo da juna akwai hadisin Abi Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fattaruhum ila adyaqi tariq kada ku fara gaisuwar sallama ga yahudu da nasara in kun haddasu kuma ku takura musu akan hanya da kuma hadisin Usama bin Zaid cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan jaki ya goya Usama duk a cikin Bukhari suke ya tafi majalisin Ansar domin yaje ya gaishe da Sa'ad ibn Ubada da yazo majalisin Ansar sai ya samu suna zaune da musulmi da Yahudawa da kuma munafikai da wanda da munafikai da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to tafiya sai jaki yana kura sai Abdullahi ibn Ubay shugaban munafikai sai ya sa rigar sa ya rufe hancin sa kada ka tayi mana da kura ya fuskanci Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka daga kan jakin sa sai ya musu sallama to a cikin su akwai waɗanda ba musulmi ba to a bisa wannan sai ake ganin me hukuncin fara sallama ga wanda yake ba musulmi ba an ruwaito daga dama daga salaf kan cewa suna yi idan maslaha ta hukunta Abdullahi ibn Mas'ud wata ran suna tafiya da daga cikin manyan mutanen addinin farisanci a Kufa sai ya masa sallama sai Alqama yace ya kai masa sallama ka fara yi masa sallama bayan kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce kar a fara musu sallama sai ya ce ne masa sallama ne saboda haƙƙin suhba haƙƙin zamantakewa tare muna tare da shi to akan haka waɗansu suka ce wannan idan dalili ya sanya cewar a yi musu sallama saboda suhba ko saboda kasancewar wani alaƙa ya haɗa sai a yi musu shi kuma wancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a fare su da sallama lokacin da ake so a kaskanta su don wannan ya sanya su shiga musulunci inda musulunci ya sami izza aka ce ai ma ahlul dhimma wannan mu'amala su zamanto wahum saghirun suna kaskantattu wannan kaskancin ya sanya su ji ba su da izza in ba sun musulunta ba to kaga abu ne wanda aka rataya shi da maslaha kamar yanda aka hana aka ce in sun ce assalamu alaikum kada ku ce wa alaikumus salam ku ce wa alaikum shi ma abin da yasa saboda an san cewa suna cewa assalamu alaikum amma in ka san assalamu alaikum suka ce to bisa magana sahihiya zaka ce wa alaikumus salam saboda basu ce assalamu alaikum ba dai daga cikin hujjar waɗanda suka hujjar malamai daga kuma daga cikin magabata da suka ce ai musu sallama shine sun dauki umum hukunci gaba ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa na wato ifsha'us salam yada sallama alkhairi ne a cikin al'umma dan tana sanya soyayyar juna da zaman lafiya. To saboda haka wannan waɗansu daga cikin salaf sai suka dauke shi abu ne wanda yake gama gari ga kowa, dan haka babu laifi a bisa wannan, musamman idan wato halin zamantakewa ya hana ya hada ayi mabarra a gare su, tunda Allah ta'ala yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Yana daga cikin Allah yace bai hana ku ba daga wanda basu yake ku a cikin addini ba, basu fitar da ku sun kore ku daga gidajen ku ba, kan ku kyautata musu kuma ku yi adalci a gare su. Al mabarra, kyautatawa, gaisuwa tana daga cikin mabarra. To in daga wannan intilaqin ne, to wannan babu laifi, kuma wannan saboda yanayin zamantakewa dan da zama lafiya, da kuma uslubi ne na da'awa dan a kira su kar a kyamace su, irin yadda yanzu mukan yi wani lokaci na kyamatar waɗanda ba musulmi ba, yana daga cikin abin da yake nisanta su wajen shiga addinin musulunci. Bal waɗanda ma suka musulunta din, sai ka ji ana gaya musu wani suna a ce kai tubabbe, kai sabon tuba, wannan bai dace ba. Mutanen Turkiya idan mutum ya musulunta muhtadi suke ce masa, muhtadi wanda Allah ya bashi shiriya, haka suke kiransa. Saboda haka dole mu canza wannan munasaba ce akan wannan. Dan haka Hassan al-Basri yake cewa idan kai sallama in ka fare su da sallama akwai daga salaf wanda yayi, in baka fare su daga sallama ba akwai daga salaf wanda yayi, ma'ana abu ne wanda ake auna shi da maslaha da irin wada'in da irin halin da ake ciki. To Annabi Ibrahim yace zan nema maka gafarar Ubangijina, kuma ya cika alƙawarin sa, yace waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, lalle kai Allah kai gafara ga mahaifina, lalle shi ya kasance cikin tababbu. Amma yayin da yake kaunar cewar Annabi Ibrahim mahaifinsa zai karbi musulunci, amma da ya bayyana gare shi cewa ba zai yi ba sai ya dena. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, da ya bayyana gare shi cewa shi makiyin Allah ne ba zai karba addinin musulunci ba, sai ya barranta daga gare shi. Amma kafin nan yana ta nema masa gafara Allah. Shi neman gafara Allah ana yi ga wanda yake wato musulmi, amma wanda yake ba musulmi ba sai dai a nema masa shiriyar Allah, ba a nema masa gafara Allah ba. Shi yasa Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina, yace wa a'tazilukum, zan kaurace muku da wanda kuke bauta ma ba Allah ba. Wannan asali ne na cewa yayin da mutum yayi kira zuwa ga Allah, ya zamanto wanda ya kira su zuwa ga Allah ba su amsa kiransa ba, to ba zai ci gaba da zama da su ba, yanda hashi ta su aqidar za ta gurbace sai ya kaurace. To shine abinda Annabi Ibrahim yayi, ya kaurace musu kuma ya bar waɗanda suke bauta ma ba Allah ba, yace wa ad'u rabbi, kuma zan bauta ma Ubangijina. An yi amfani da kalmar da'awa wajen ibada, saboda da'awa lazimin ibada ce, bal ita ce ruhin ibada, addu'a ita ce ruhin ibada. Ma'ana zan kira Ubangijina, zan bauta masa shi kadai. Asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, ina kaunar cewar ba zan zamanto mai tabewa daga addu'ar daga roƙon mai tabewa daga addu'ar Ubangijina ba. A cikin fadin Annabi Ibrahim innahu kana bi hafiya, da yace zai nema masa gafara Allah, hakika shi Ubangijina ya kasance hafiya, ai wato al-mubaligh fil birri bi, mai isa matuƙa wajen nagarta da kyautatawa gare ni. A cikin wannan abinda ake so bawa ya rinka kasancewa a cikin sa kenan, yayin da yake roƙon Allah, ka tuna irin addu'o'in da kai Allah ya amsa maka, ka tuna cewar na shiga cikin wani hali na roƙi Allah ya bani, na zo an bani receipt ina tsammanin ba zan ci ba, na roƙi Allah na tsallake, na yi kaza na tsallake, kai ta tunowa da irin da yadda Allah ya tsallakar da kai. To wannan yana daga cikin mujibin ka samu ijabar Allah. Inga Annabi Ibrahim haka yace innahu kana bi hafiya, al-hafi wato wanda yake mai mulaqafa, mai kula, ai dama shi mai kulawa da ni ne. Ya zaka san Allah mai kulawa da kai ne, ka zauna ka nema daga gare shi yayi maka, ka sake nema yayi maka, ka sake nema yayi maka, ka san yana tare da kai. To wannan amincin ka tuno shi yayin da kake yin addu'a, yana ɗaya daga cikin mafatih na samun amsawar addu'a. To me ya faru da ya kaurace musu? Sai ku yanke tambayoyi.
Ma ta'zalahum wa ma ya'budun min dunillah. الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
نعم الله يكفي فلما اعتزلهم yayin da annabi Ibrahim ya kaurace ma mutanansa da abin da suke bauta wa ma ya'buduna min dunillah da abubuwan da suke da abin da suke bauta ma ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi kyautar ishaq da yaqub wa kullan ja'alna nabiyya kowanne daga cikin su kuma muka sanya shi annabi wa wahabna lahum min rahmatina muka basu daga rahamar mu wato shine muka basu annabci da ƴaƴa da dukiya waja'alna lahum lisana sidqin aliya kuma muka sanya musu ambato na gaskiya madaukaki shine duk wanda zai ambace su sai dai ya ambace su da yabo sai dai ya ambace su da cewa ni ma nasu ne ba dai mutun ya ambace su da cewa ba ni ba su ba sai dai ya ambace su yana alfaharin ana dangana shi gare su shine lisana sidqin waja'alni lisana sidqin fil akhir wato da ya kaurace musu ya rabu da su shi shi kadai ne sai matarsa Sara ita ce take tare da shi shi yasa yace mata kin gani ke yar uwa ta ce a addini babu wani wanda yake yayi imani zike da suke yan wantakar addini sai ni da ke a bayan kasa haka yace da ya bar Iraq domin annabi Ibrahim a Iraq a ya rayu a da ya bar Iraq ya kaurace musu a قال اني مهاجر الى ربي سيهدين sai da ya tafi ta Misr tukuna wanda a can ne aka bashi hajara aka ba masara hajara ta zamanto ku yangarsa sannan ya tawo Palestine daga shi sai matarsa su ne kadai mu'minai a bayan kasa kuma sun kaurace wa mutane ba su da kowa ba da ba jika ba makwabci ba masoyi ba uba ba dan uwa ba wani su biyu kawai a duniyan nan to shine sirrin da Allah ya sa ya ambaci Ishaqa da Yaqub ba ambaci Isma'il ba saboda shi Isma'il ba dan Sara bane kuma Allah ya nufi ya nuna cewar irin ni'imar da ya musu ya debe musu haso su biyu ita albarkacin annabi Ibrahim yayin da suka kaurace ma mutane sai ya basu wanda zasu debe musu kewa ya basu annabi Ishaq a rayuwar su kuma annabi Ishaq din ya haifi annabi Yaqub dan kamar yanda riwayoyin Isra'iliyat suka nuna sai da annabi Yaqub ya shekara 15 a rayuwar annabi Ibrahim ya ganshi ya ga jikansa har ya taso ya tada ya zamanto balagaggi ya samu debewar kewa da su suka zamanto al'umma su akan kansu shine sirrin rashin ambaton Isma'il ai Allah ya ba mu annabi Ibrahim annabi Isma'il daga farko ma tukuna amma nan sai kawai Allah ya ce wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub bai fadi Isma'il ba saboda shi Isma'il ba dan Sara bane kuma Allah yayi nufin ya nuna karamtawa ga annabi Ibrahim ta hanyar cewar matarsa da ta tsaya tare da shi bata haince shi ba ita ma wannan falala ta same ta Allah ya debe mata haso ya faranta mata rai da ya bata Ishaq a lokacin da ba za ta iya haihuwa ba wa min basharna ha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub kaga aka ce bisharar ma gare ta ake to shine nan Allah ya faɗi wannan ni'imar ta tare da kuma kan cewa ai ambaton Isma'ila ma zai zo bayan annabi Musa zai ambaci Isma'il saboda haka annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya masa wannan tukuici ya bashi ƴaƴa da ƴaƴan nan suka zamanto annabawa kuma ya sanya dukkan annabci a bayan sa daga zurriyar sarki waja'alna fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab muka sanya annabci da littafin Allah a cikin zurriyar annabi Ibrahim da annabi Nuhu duk wani annabi da yazo bayan annabi Ibrahim daga cikin zurriyar sa yake alaihi salatu wassalam to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bashi yace muka sanya masa muka basu daga cikin rahamar mu ita rahamar ita ce annabci shi yasa muke tun a farkon sura kace wannan surar tana tabbatar da annabci ne ta fara da cewa zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ambaton rahamar ubangijinka ga bawansa zakariya rahamar ubangiji gare shi ta annabci saboda haka wa wahabna lahum min rahmatina, muka ba su daga rahamanmu, shine wannan annabcin da kuma zuriya. Domin annabi Yaqub sai da ya zamanto yana da ƴaƴa 12, kowanne daga ciki sai da ya zamanto tattaba kunnan kabila guda daga cikin kabilun Bani Isra'il. Bani Isra'il din na asalin ba na Netanyahu ba, na Netanyahu ba Bani Isra'il bane. Su waɗannan masu shudayen idanu ƴan Rasha ne, ba ƴan Bani Isra'il, ba jikokin annabi Ibrahim bane, wanda ake cewa Ashkenazi, ba su ne asalin Bani Isra'il ba. Su shiga addinin Kirista suka yi, a addinin Yahudanci suka yi, Khazars ne, ƴan Poland da ƴan Rasha da ƴan Czechoslovakia, duk su ne suka hijira suka tafi Isra'il. Amma Yahuda, Bani Isra'il na asali su ne Yahudawan Morocco, Yahudawan Yemen, Yahudawan Spain, Yahudawan Portugal da Yahudawan Habasha da Yahudawan Iran, waɗannan su ne Bani Isra'il na asali, su ne Sephardic Jews. To dukkaninsu jikokin annabi ne, amma daga cikin zurriyar dan su jikokin annabi ne bai sa tsarkaka ba ne. Ya ce wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, a cikin zurriyar tasu akwai nagari, akwai kuma mai zaluntar kansa a bayyane. Kuma Allah ya ba mu annabi Ibrahim kyakkyawan ambato, shine lisada sidq, shi kyakkyawan ambato. Allah ya annabi Ibrahim ya neme shi, ya ce waja'alni lisana sidqin fil akhirin, ka sanya min kyakkyawan ambato a wajen mutanen farko, a wajen ɗan baya. Kyakkyawan ambato abu ne wanda yake kamala ta ɗan adam, abinda shugabannin siyasar mu suka kasa ganewa kenan. Sun san daɗin mulki, sun san daɗin su shiga mota babu kamar tasu, da daɗin su tara account babu kamar nasu, da daɗin su sa kaya babu kamar nasu. Amma ba san me ma'anar lisanin sidqin ba. Kyakkyawan ambato wanda abun mamaki hatta marasa imani sai ga suna hankolan neman sa. Yanzu jibin Nelson Mandela lokacin yana izzar sansa, izzar da ake sansa, in ya sake tsayawa takara sun za a zabe shi, yace baya yi, wani ya zo yayi, shi yayi nasa. Wannan ya sunan wannan, akwai shugaban nan na America, wannan wanda suka ce mai zuhudin nan, man tashi nake yi, a na can da, na cikin 1930s ko 1940s, wani irin suna ne da shi, ba Reagan ba na kwanan nan, akwai wani irin suna, ina manta sunansa, ba shahararre ba ne a cikin sunansa, ba Nixon ba. Ana maganar Nixon 70 da sauransu. Shi ne yake cewa yana da kyau, ya ce daga cikin maganganunsa da yake faɗa, ya ce yana da kyau lokacin da suke son ka, ka kauce sai ka tafi da wannan soyayya. Haka yi, ba Lincoln ba ne, ba Abraham Lincoln ba ne, ba Washington ba ne, na san shi amma ba sunansa ba aya ba ne, Sheikh Abdul Wahab ya ce ba aya ba ce alƙalin shi. Mutum ya yi hankolan a tuna shi da alkhairi, kullum aka ambace shi a yi masa kalmomin yabo, kullum aka ambace shi a yi masa kalmomin yabo. Wato mutum ya sami kyakkyawan ambato a wajen waɗanda za su zo daga baya. Wannan abu ne wanda Allah ya dasa shi a cikin ɗabi'ar ɗan adam, yana son wannan, yana daga cikin kamalar ɗan adam, yana daga cikin abin da ya mayyaze ɗan adam daga dabba. Dabba zai ci ya ƙoshi ya ji daɗi ya yi jima'i da sauransu, mutum ma abin da zai yi kenan. Amma dabba ba ta san ta samu kyakkyawan ambato ba, amma ɗan adam shi ne ya san wannan ma'anar, a ji cewar hatta bayansa za a rinka tunawa da shi, ana yabansa. To mu shugabanninmu abinda ba ruwansu kenan, cewa mutum wai ya bar kyakkyawa, ya bar legacy, ya bar abin da yayi wanda za a tuna shi, wani ma in ya zo shi ma ya ce sai ya fi wanda ya wuce, duk ba a san wannan ba. Mu abinda ake yi a kece reni a kan tara abin duniya. To shi yasa har yanzu wato sha'anin tsarin a har yanzu muke kuka da sha'anin shugabanci a cikin al'umman mu, da kuma wannan shine bala'in kasashen Afrika. Annabi Ibrahim abinda ya roka daga Allah, kuma Allah ya ce mun bashi, waja'alna lahum lisana sidqin aliya, muka sanya musu da shi Annabi Ibrahim da Annabi Ishaq da Annabi Yaqub, muka sanya musu wato kyakkyawan ambato madaukaki. Shine kowa zaka ji yana so ya danganta kansa da Yesu. Yahudawa sai su ce Annabi Ibrahim nasu, Nasara su ce Annabi Ibrahim nasu. Sai da Allah ya zo ya raba rigimar, yace ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima, yace namuni. Dan haka Allah ya samu mu zamanto awlan nasi bi inna awlan nasi bi Ibrahima lal ladina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wal ladina amanu, Allah ya samu a cikin su. To alhamdulillah, majlisin mu Imam Ahlus Sunna ya kawo mana ziyara Sheikh Malam Abdul Wahab, barka da zuwa Sheikh Malam Abdul Wahab, zai dan ba mu yan kalmomi wanda da su ne zamu rufe majlisin na wannan rana ta rana 24 ga Ramadan.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Farko addu'a zan ma malam, ya Allah ka sa rayuwansa albarka a ciki shi, wannan kalmomi mutina da hankali zai iya zuba da awaye musamman kalmomin karshe ne da malam ya yi tarkiza a kai. Mutum bani Adam zai so a ambace shi da alheri, ina na a raye da bayan mai bar duniya, shi ne mutum. Haka kuma Allah yake so ambace ka da alheri kuma ka mutu akan alheri. Wallahi ba kabbara bane da kuna da hangen nisa da abubuwan da muke ciki, wannan kalman zam ya zuba da awaye irin wannan rayuwan da muke ciki da muke yi a nan Afrika da manyanmu da yaranmu da masu kudinmu. Ba kabbara bane za a yi kokari mu samu wannan tabi'a kuma mu zama mutane. Duk wannan rayuwar da muke ya isa haka, muci isa mana i change tafiya egan cewa duniyan ba komai bane, isa mana ambace shi da alheri. Mala Allah Ubangiji saka maka alheri, mala ya kara maka ilimi albaraka, da magado kai alhamdulillah, Allah ya sa albaraka ilimi. Kaga anan mai jalalin yayi wani ishara cewa Annabi Ibrahim ba babansa bane, Hajara ba babansa bane, yace babansa bane, yace ya baci nan a can da yayi magana ya ambace sunan babansa. Shi mai jalalin yace shi san ba babansa bane, ya baci na fa faffansa ne, ba babansa bane. Amma duk ilimin sa da logarabiyan sa malaman hadisi ba su tale shi ba, ka san Hajara can shi na gan ba babansa bane, wani akida ce wanda Shi'a ma suna da shi, suna gan cewa yaya Annabi Ibrahim babansa zai bota magunci, matsayin Annabi Ibrahim don meni babansa zai kauce hanya, saboda haka a shigo da babansa ga dangadan aljanna ko Allah yana so ko baya so. Wannan shi na akida Shi'anci. Kaga nan wurin shi ke kauce, ya ce Hajara ba Annabi Ibrahim ba, baba Annabi Ibrahim bane. Ya za Annabi Ibrahim yanda ce ummatu wahida, shi kadiman al'umma ne, a ce kuma babansa zai shiga wuta, wannan mangare ma nan wi a kauce kowanne nasi. Amma Allah jinjirin jin dan Annabi Ibrahim babansa dan aljanna ne, ko ka yadda ko baka yadda ba, wannan shi ne akida ɗan Shi'a. Kaga mutum na da girma babansa a shiga da shi da alfarma, a nan ka san kuma kenan alfarma, a shiga da babansa da alfarma ko ya yadda ko ba yadda ba. To wannan sharan bai yadda ba, Allah ba ruwansa, Allah Allah ne mu bayi sa ne yanda yake dama zai yi da mu fa'alul ma yurid baban annabi ibrahim shine hazara shine abin da Allah yake fada haka Allah ya so kuma ba wani hazara kuma haka za so haka Allah ya so haka za yi ba da wani abin zabi annan ne zai sa kai tunani kai talaka babanka talaka dan gidan talaka Allah ya sa kai musulmi babanka musulmi ko gidan haya kuke ku gode ma Allah za ku shiga aljanna ga wanda ya zabe shi a ban kasa kuma ba haka ya so ba ga su iyayensu daban ya'yansu daban dubi annabi nuhu da malam ya ishara dubi annabi nuhu da ya shekara dubu babu amsina kira amma Allah ya sa shi ya maki askan shi da ayansa ce saya nan karka shiga abin da baka sani ba dan wuta ne danka to saboda haka Allah ba masa dole jama'a ba ma Allah dole jama'a malam ya riga ya gama karatu abin da nake so na gan anan masallacin kun taro za ku itikafi ku gode ma Allah wannan sunnan manzo Allah bai yanke ba share ba duniya sallallahu alaihi wasallam itikaf ibadati da kuka dita da Allah ku baya ma Allah kun san halin da kuke cika ka sallah na ficincinin akida wallahi ba yanda za a yi mutum rabo ta duniya da lahira in ba shi da akidan kirki ku roki ma Allah cika da imani ku yi addu'a ku matasa ne da iyayenmu mata da suke kokara nan da ku matasa ku roki Allah rayuwan da muke ciki Allah ya sa cikin imani kuma ya addu'a da iyayenmu da suke kwanci a cikin kaburi Allah ya iyanta su a cikin wuta amfanin itikafin ku kenan kuma mafi yawa kuke da duniya yanzu matasa eh mun tafi kenan ku roki Allah Allah ya canja mara ka samu yanzu ma ka samu albarka ka samu ajini shugabanin mu Allah ya shirye su wannan addu'an ba ku yi shi ba zage-zage da la'ana da zage shugaban kasa ko zage wani shugaba ba magarin bane maganin shine ka gani usulubi annabi ibrahim yanda yake bi da rahma da tosayawa mutum kirki ne talibin ilimi kalmomin sa daban ne maukaci da wawa kalman sa kuma daban ne to saboda haka yanzu kalmomin ku akwai sada a ciki akwai kalmar rahma a ciki da tosayawa shugabanni a masa addu'a da halin da muke cikin kasa nan ya Allah Allah ya sa mu dace na muke addu'a mallam Allah ubangiji sa albarka da faffamu wanda aifeka Allah ya sa masa albarka rayuwarsa babu shakka al'umma suna karuwa abin da kake Allah ubangi sa albarka rayuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyautata ma zuriya mu Allah ya sa mu gama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك